birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya biyu baya. Amma kafin nan bari mu fara sanin abin da yanda duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Sakamakon farko na zaben shugaban kasar da gudanar a kasar Saliyo na nuni da cewa babu wani dan takara guda da ya samu kuri'u masu rinjaye da za su bashi nasarar lashe zaben da aka yi a ranar Laraba. A daidai lokacin da masu sa ido kan wannan zabe suke sukar yan sandan kasar saboda yadda suke musgunawa yan adawa gabani da kuma bayan zaben. Yayin da aka fitar da kashi 25 na sakamakon zaɓe cikin yawan rumfunan zaɓe guda daga gundumomi 15 na ƙasar, ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta All People's Congress Samura Kamara yana da kashi 44 cikin 6 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka haɗa, yayin da ɗan takara a ɓangaren 'yan adawa na Sierra Leone People's Party Julius Maada Baye ke biye da shi da kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa. Hukumar zaɓen ƙasar ce ta NEC ta fitar da waɗannan bayanai. Ana dai buƙatar ɗan takara ya samu sama da kashi 55 cikin 100 na ƙuri'u kafin a ce ya samu nasara a zagayen farko, wanda akasin hakan zai sa sai an je zagaye na biyu tsakanin 'yan takara biyu na farko da suka fi yawan ƙuri'u. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana hutawa bayan rashin lafiya da yake fama da ita yayin da yake ziyarar wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Hakan ya sa Tillerson ya soke zuwa wasu taruka da zai halatta a Kenya a yau Asabar. A jiya Juma'a sakataren na Amurka ya isa Kenya a wani rangadin ƙasashe biyar da yake yi a nahiyar, waɗanda suka haɗa da Ethiopia, Chadi, Nigeria da kuma Djibouti. Sakataren baya jin daɗi bayan 'yan kwanakin da ya kwashe yana aiki kan wasu muhimman batutuwa a can gida, kamar batun Koriya ta Arewa, saboda haka ya fasa zuwa tarukan da ya kamata ya je a yau, inji kakakinsa Steve Goldstein wanda suke rangadin tare. Goldstein ya ƙara da cewa za a ci gaba da wasu taruka ba tare da shi ba, ana kuma sa ran gobe Lahadi zai murmure ya koma bakin aiki. A yau Asabar gwamnatin shugaba Trump ta yunƙuro da ɗaukan wani mataki da zai haramta amfani da wani sashi da ake makalawa a jikin bindiga, wanda zai sa bindigar ta riƙa fitar da harsashe babu ƙaƙƙautawa, tamkar bindiga mai sarrafa kanta, irin matakin da aka so a ɗauka a lokacin da wani ɗan bindiga ya karkashe mutane a birnin Las Vegas a bara. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta fara shirin ɗaukan matakin ne a hukumance, yayin da ta miƙa wata buƙata ga ofishin gudanarwa da yin kasafi, inda ta nemi da a haramta sayar da wannan sashi na bindiga. Jami'an tsaron Amurka kan ɗauki tsawon lokaci kafin a kammala irin wannan aiki, kuma wannan shiri baya buƙatar amincewar Majalisar Dokoki, wanda hakan zai baiwa gwamnatin damar kaucewa tasirin da ƙungiyar masu bindiga da sauran ƙungiyoyi makamantan suke yi a kan irin wannan yunƙuri. A watan da ya gabata, shugaba Trump ya amince da wannan mataki, inda ya nemi ma'aikatar shari'a da ta buƙaci a samar da sauyi a wasu fannin ƙa'idojin sayen makamai, wanda dole sai ofishin gudanarwa da kasafin ya amince da shi kafin a fitar da tsarin bayyana jama'a domin su yi tsokaci a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross a yankin Gabas Tsakiya ya ce ba lallai bane sai masu bada agajin gaggawa sun saka rayuwarsu cikin haɗari wajen kai kayayyakin agaji a garin Guta da ke Siriya. Robert Mardini ya bayyana hakan ne bayan wani mummunan batakashi da aka yi wanda ya kawo cikas a wajen gudanar da ayyukan kai kayayyakin agaji ga jama'a a garin na Guta. Mardini ya ce an shammaci tawagarsu sanadiyar faɗanda ya sake ɓarkewa, duk da cewa akwai matsaya da aka cimma tsakanin ɓangarorin biyu ta cewa a bari a shiga da gari, wato a shiga garin Duma da gabashin Guta domin kai kayayyakin agaji. Sai dai duk da hakan ƙungiyar Red Cross ta samu damar kai wasu kayayyaki ga mutane 12,000 a lokacin da faɗan ya ɗallafa. amma yana nuna cewa yana da matakar muhimmanci a duka rike alƙawari domin yankunan na buƙatar taimakon gaggawa. Izuwa yau Asabar dakarun ƙasar ta Siriya sun ci gaba da lugudan wuta a gabashin garin Naguta. Garin Duma wanda ke arewa maso gabashin birnin Damascus shine gari mafi girma da yawan al'umma dake hannun ƴan tawaye a gabashin garin Naguta. Jami'ai a Jihar California sun fitar da sunan dan bindigan nan da kuma mutane ukun da yayi garkuwa da su ya kuma kashe su a jiya Juma'a a wani waje da ake kula da tsaffin sojojin dakar wato dakarun Amurka a arewacin jihar ta California. An bayyana sunan dan bindigar a matsayin Albert Wong mai shekaru 36 wanda aka tsinci gawarsa a yammacin ranar Juma'a a gidan kula da tsaffin sojoji dake Yuanville a jihar ta California. Mutanen da wani ya kashe dukkanin su ma'aikatan kiwon lafiya ne da suka kware a fannin masu fama da matsalar tabin hankali a gidan da ake kira Pathway.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsuntsiya madaurin kida da Jummai Ali za ta kawo mana.
Tsuntsiya madaurin kida. Masu sauraron tsuntsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu makiyaya da manoma a jihar Kaduna akan shin ko kokarin da ake na keɓe wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. A makon jiya kun ci wasu ra'ayin.
Suna na Babangida mai tarakto. Ai rikicin Fulani da manoma ba bakon abu bane, saboda ba Fulani a da in yawa manomi barna mai unguwa ke sasanta abun. Yanzu wannan ba rikicin su bane, an sa siyasa ne a ciki, ba ma rikicin Fulani da manoma bane ba. Ko can dama da ake rikicin ba wai rikici ne ake ba, a manomi da makiyayi an saba makiyayi yayi barna manomi a je wurin mai unguwa ya biya shi. Ina ba Fulani ya san ya samu bindiga in banda halin siyasa. Idan aka sama musu wurin kiyo mai kyau, amma a yi kokari ƴan siyasar da ke sa wannan rikicin a raba su da shi tukunna, sai an yi maganin ƴan siyasar da ke sa wannan rikicin. To Fulani dama can da manoma ai zauna ake lafiya.
Sunana Isiyaku Bagoviri, ba wahala. Gona ba ta ishe makiyayi, sai dai shi makiyayi shi ishe gona. Saboda haka nan wurin ni ina ganin lahin makiyaya ne. Ani sun taɓa min ɓanda, sun cire min gonatin matiri ba ra gaba ɗaya, ɗiba ɗaya ne.
Sunata Aisha, mu gwamnati mu kuka gare ka ga Allah muka muyi ka. Ka kawo ka buɗe mana mu labi muke so da zaman lafiya da inda shanunmu suke sha ruwa. Mu muna son buƙata haka, domin don shekara 20 inda muke mu kan nan ina muna zaune wuri ɗaya. To me ake so mu yi yanzu? Idan da ciyawa alhamdulillah, in za ku ba mu ciyawa mu shi mu dabbobi su ku koci, mu zaman lafiya muke nan da muke so.
Sunana Karima. In an hana mu yawo za a taimaka mana da aki da komi, saboda ciyawan da kuke zubawa za ku ba mu. To hai an ba mu komi da komi, ciyawan da wurin da za mu sace hannu kuma mu zauna lafiya. In dai da ciyawa, in ba ciyawa za mu tafi yawo, ni za mu zauna wuri.
Sunana Ishaqa Yusuf. Gaskiya wannan ba shawara bace mai kyau. Babbar shawara da ta kamata a buɗa ma Fulani labukansu inda za su bi su je kiwo su dawo. In aka buɗa musu labin inda za su bi kiwo su je su dawo da wurin da dabbobinsu za su rika shan ruwa, to wannan an nemi zaman lafiya. Amma yanzu in ka duba halin da ake ciki, duk labin da ka sani yana da faɗin mita 100 ya dawo ko mita 20 bai kai ba. Ka taso dabbar da ta wuce 100, ya za a ce ba za ka taɓa gona ba? Kaga ba zai yiwu ba. In ana son zaman lafiya shine a buɗa ma Fulani labin su inda za su bi su je kiwo su bi su dawo gidajensu su bi su je su sha ruwa shine zaman lafiya amma an turke su guri guda yaya za a yi a ba su abinci akwai abin da muke kira waitini da fillanci akwai abin da muke kira hirtini da hillanci hirtini kafin ka tahi kiwo idan gari ya waye za ka tasa dabbobinka ka dan tahi a tura ƴan yara ƙanana su je fisha kafin rana ta yi zuwa ƙarfe 9:30 su dawo da shanu manya su dauka su tafi kaga shi kanshi wannan gurin ma babu to bare wurin kiwo
sunan Alhaji Musa Salaka Shuri yau ashe kuma mu ba mu da walwala a kashe mu da canin mu kuma mu ba za a bar mu da lafiya ba menene irin wannan al'amari wanda mu ma ƴan ƙasa ne kaga wannan bai dace ba a bar mu kamar yadda kowa yake shin abin sha a ƙasa kowa da kowa yake zanna lafiya da iyalan shi to mu ma a bar mu zanna lafiya da iyalan mu ko gwamnati ta yi yunkurin yin haka to akwai su manoma da wasu kabilun da suke hana mu sakewa idan musamman idan sai ga mun buta kiyo da shanun mu
to jama'a assalamu alaikum sunana Kabiru mai neman naje fabi da kamar banjos sama ma fulani wurin kiyo ne ana wa ra'ayi ba shine mafita ba ni manomi ne ni kuma makiyayi ne hanya mafita mafi daidai da tuwa akwai garuruka da aka tsatsara a ƙauyaku da kuma manyan gonaki na manyan mutane da aka saida wanda wasu sarakuna suka yi amfani da wannan damar da wasu gwamnoni da chairman na local government suka saida ma da masu ƙarfi aka toshe hanyar labi da fulani suke bi daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa wanda tun lokacin turawa da kakanninmu suke ba mu labari turawa na mulkin mallaka su suka tsara suka fitar da waɗannan labuka da wurin kiwo don a samu maslaha tsakanin manomi da makiyaya saboda da manomi da makiyayi kamar hanta ne da jini duk wanda yake tunanin zai iya raba su to ni dai ana wata tunanin yana yaudarar kansa ne saboda manomi yana daji kullun makiyayi yana daji kullun ƴan uwan juna ne amma wasu sun amfani da wannan dama suka yaudari manoman suka saida musu da hanyar shanu wanda suke bi shekara aru-aru wasu kuma in makiyaya suka taso misali daga Mali suka fado Niger ba inda za su hara sai Najeriya domin su nemi dausayi inda za su ciyar da dabbobinsu don su zauna lafiya to duk sai aka toshe waɗannan hanyoyi to makiyayi dai wani ma kakan shi ne ba hanyar yayi mai kutance ko mahihinsa ya ce in ka je ka fita gari kaza ka fita gari kaza za ka fita gari kaza sai ka tarar an toshe wannan hanyar to da ka nemi ka ratse ma wannan hanya gonan wasu za ka shiga kana shiga gonan nan kuma matsala ta faru a matsayinka na bako hanyar da kake bi ko kuma aka saba bi da kai tun kana yaro sai ka tarar an rufe ta dole za ka ratse ma wannan gari ko wannan gidan gona da aka saya aka rufe wannan hanya
a sunana Alhaji Adamu Yalla Kutuskun kuma manomi ne abinda ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyinsu da suke bi kuma akwai tin akwai gembe akwai reserve na gwamnati da mun da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire brutaloli an bar wayannan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da Fulani suke bi sun riga sun nome saboda haka babu latani in zai bi kai da kake da gwananka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi biyuwa to gwananka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire brutaloli wanda masu ƙarfi suka ɗebe makiyaya akwai kowane babu latani da yake a ƙasar nan a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwonsu da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka tsaya nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiwo ba zai zanna guri ɗaya ba sai magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace su mai noma da mai kiwo ba za a zanna lafiya.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello National President Kullen Allah Katiriyaras Association of Nigeria. Wato shugaban kungiyar da ake kira Kullen Allah na tarayyar Najeriya kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi mun karbi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne amma abin da muke so tukunna kafin a yi sabi ainihin waɗanda muke da su gabatar grade reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye wurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burkeli ya maida wannan burkelin gona ko gwamnati ta kafa komiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na SSA da ƴan sanda a bi da makiyayan wakilan su a fitar da sarakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
Abin da ya sauka yana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya.
To madalla a gaye da Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku Elikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya fara ziyarar yankunan da aka samu kashe-kashe inda ya fara da Taraba. Hakanan shugaban ya sauka a Filato da kaddamar da shirin zaman lafiya na shekaru biyar. Ga abin da sakataren APC Maima Labuni ke cewa,
abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su. So dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake.
Malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kiran dagewa kan ceto matan dafci.
Ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara akanka. Ka kaddara da kai ne ka rasa ƴaƴanka yanzu. Wani irin tashin hankali kake ciki? Irin zafin da zaka ji to haka ƴan uwanka suke jin wannan zafi.
Manyan PDP irin su Professor Jerry Gana da Rufai Alkali sun sauya sheka zuwa SDP. Umar Mutallab ya ce tashar sauke Hajjat Teku a Tudu ta Funtuwa za ta fara aiki a watan Mayu.
Mun yi harama in Allah yadda, muna fatan cin ƙarshen watan Mai mu ga mun fara aiki. In ka zo nan nan da wata 1 da rabi za ka ga wannan wurin ya zama wani wuri daban.
Allah ya yi wa tsohon gwamnan Nasarawa akwai doma rasuwa. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma rabaran kanan buli sabo daga Kubau Kaduna, wanda zai maimaita jawabinsa. Ga Sheikh Kabiru Gombe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so ‘yan uwa ‘yan arewa su fahimta shi, da Allah ya zo magana a kan alaƙa tsakanin musulmai da kirista, sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wal mu'minat min al mu'minat wal mu'minat min al mu'minat min al mu'minat. Allah yake kamar yadda musulmi na halatta maka auren musulma ‘yar uwarka, to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta. Yanayi da aka halatta wa musulmi ya auri musulma, sai Qur'ani ya ce ya halatta masa ya auri wa ya auri wato wacce aka ba ta littafi irin kesa. Idan aka ce an halatta maka ka auri ‘yar mutum sai ka auri ‘yarsa, yanzu irin alaƙa ne tsakaninka da shi, ka ga shi wanda ya haifi ‘yar ya zama surukinka, ya zama uba a wajenka a surukance, abin da Turawa ke cewa father in law. Mahaifiyarta ta zama surukarka, ta zama uwa a wajenka a surukance, abinda Bature yake cewa mother in law. Yaya ta ko kaninta ya zama dan uwa a wajenka a surukance, abinda ake cewa brother in law. Yayar ta ko kanwarta ta zama ƴar uwa a wurinka a surukance. To ya za a samu tsakanin ta da father in law, tsakanin ta da mother in law, tsakanin ta da brother ko sister in law, a samu kuma ana kashe juna ana ainihin kona dukiyar al'umma. Wannan addini guda biyu duka basu karantar da wannan ba. Duk sanin da wannan yana faruwa kamar yadda na ambata a baya, lalle za ka samu cewa ko dai musulmi bai fahimci musulunci ba ya dauki kirista abokin gaba, ko kuma kirista bai fahimci addinin kirista ba ya sa ya dauki musulmi abokin gaba, ko akwai wani mugu a gefe saboda bukatar saka siyasa ko wasu bukatunsa na duniya, ya haɗa waɗannan masoya jura, ya haɗa waɗannan surukai kamar yadda Ƙur'ani mai girma ya kira su, ya jera fitina da gaba a tsakaninsu. Saboda haka ban ga dalilin da zai sa a wannan yanki namu na ƴan Arewa da ake zaune musulmai da kiristoci a rinƙa samun yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace tsakanin musulmai da kiristoci, babu dalili a kan yin wannan a addinance ko a shari'ance ko a hankalce. To ba mai rigima da sunan ƙabilanci, ba wanda zai sa mu kashe sunan da sunan ƙabilanci, da na samu kaina Bahaushe ba zaɓi na ne ko mutum da Ubangiji ya sa na zama Bahaushe ba, idan na samu kaina Bafulatani ba zaɓi na ne ya sa na zama Bafulatani ba, idan na samu kaina Tibi ba zaɓi na ne ya sa na zama Tibi ba, idan na samu kaina Jukun ba zaɓi ne nawa ya sa na zama Jukun ba. Allah ne yake yaruka kuma ya raba mutanen duniya kaman yadda ya ga dama, kuma ya jefa ka cikin kabilar da ya ga dama jefa ka cikin wannan kabila. Shi ne addinin musulunci, kabilanci bai karbu ba a cikin addinin musulunci, kuma babu wani yare da Allah yake so ko yaren da Allah shi ne bai so. Duk waɗannan yaruka abinda Qur'ani yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah madaukakin sarki yake ya ku mutanen duniya gaba daya, ya aka zo fada da kabilanci ba cewa aka ya ku musulmai ba ko ya ku kiristoci ko ya ku yahudawa, a'a har da kabilanci matsala ce ta shafi dan adam. Kusa sai Allah yake ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba daya ku inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Kada ku mata in an bi silsilar tarihi asalin ku daga annabi Adam ne da Hawwa, kuma ne karanta a duniya baka ce ni asali ba ban ce ka asali ba, domin an bi asalin ka zuwa ga annabi Adam zai koma, an bi asali zuwa ga annabi Adam koma. Allah ya ce sannan mun sanya ku zama kasa kasa, wannan ake dan Najeriya ne, wannan ake dan Chad ne, wannan dan Niger ne, ko wannan dan jiha kaza ne, wannan dan jiha kaza ne, wannan dan jiha kaza ne, ko wannan dan continent kaza ne, wannan yana Afirka, wannan yana Asia, wannan yana Turai, ko wannan yana wuri kaza. Allah ya ce mun yi wannan ne wa qaba'ila, muka sanya ku yare daban-daban, wannan Bahaushe, wannan Bambare, wannan Bayarabe, wannan Inyamuri, wannan Jikuru, wannan Tibi, da dai sauran abubuwan masu kama da wannan. Allah ya ce mun yi wannan ne lita'arafu, don ku fahimci juna, ku fahimci juna, ba mun yi wannan ne domin a samu gaba da kiyaye tsakanin ku ba. Sai Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya atqakum, da aka ce inna akramakum inda Allah ba a ce Bahaushe ba, da aka ce inna akramakum inda Allah ba a ce dan kudu ba, da aka ce inna akramakum inda Allah ba a ce Jikun ko Tibi ba. Allah ya gode shi da wannan.
Shi ko rabaran karan bulus sabo cewa yi
a jama'a assalamu alaikum, tsakanin musulmi da krista iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya, mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu, domin duk ɗana halak ɗana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi. Kasuwar mu daya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce, kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai, a majami'u, wa jama'armu cewa a yi zaman lafiya. Ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali, al'umma ba za ta ci gaba ba, kuma ibada ma ba za ta yi ba. Don haka ƴan uwana, ina kira a gare mu mu ƙarawa kanmu zaman lafiya, mu kuma nuna wa ƴaƴanmu. Kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan ƙasa, a'a, dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi, mu manta da bambancin kabila. Sannan ina kira ga ƴan uwa manoma da Fulani, ku Fulani da manoma ƴan uwan juna ne wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara. Don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya, domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so, wannan kuma bai kamata ba. Wanda dabbobin nan da noman da muke yi, in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba, nan fa za mu bar shi a kanan duniya. Sannan kuma lallai a ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya. Wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. Abin da Buhari yake, ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a kuma kyautata wa talakawa. Majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa, domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan, shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari a kan wannan yaƙi da 'yan Boko Haram, mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa, ina kira a gare mu don Allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni.
To nan mu muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim, jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 4:05. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
A yau ne kofin duniya na hukumar kwallon duniya wato FIFA ya bar Najeriya zuwa kasar Senegal a ci gaba da rangadin zagaye da ake yi da kofin a kasashen duniya ɗan watanni kafin soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya a kasar Russia. Kofin na duniya ya kwashe tsawon kwanaki hudu a biranen Abuja da Eko, inda ya sami tubarrakin dukkan masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa, har ma da shugaban kasar Muhammadu Buhari. Rangadin dai yana da manufar karfafawa kasashen duniya, musamman waɗanda za su fafata a gasar ta hanyar yin ido biyu da ainihin kofin da za a lashe a gasar. Kofin wanda aka yi shi da zinare yana da tsawon inci 14.5 da kuma nauyin kilogram 6.1. Kawo yanzu dai ba wata ƙasa a nahiyar Afirka da ta taɓa lashe kofin. Ƙasar Kamaru ta ba da kambadar kocin da zai horar da 'yan wasan babbar ƙungiyar ƙwallon ƙasar. Zakarun na Afirka suna neman maye gibin da tsohon koci Hugo Bruce ya bari bayan karewar kwantaraginsa a watan da ya shige. Haka kuma kasar ta ba da sanarwar nada Alexander Belinga a zaman kocin kungiyar na rikon kwarya kafin samun tabbataccen koci. Tsohon shugaban hukumar kwallon duniya Sepp Blatter ya ce kamata yayi a baiwa kasar Morocco damar karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026 saboda kalubalen kammala shirye-shiryen da kasashen Amurka da Canada da Mexico suke fuskanta na hadin gwiwar karbar bakuncin gasar. A wata hira da manema labarai, Blatter ya ce dama karbar bakuncin gasar na hadin gwiwa tattare yake da wahalhalu da kalubale. A karkashin shirin karbar bakuncin gasar na hadin gwiwar kasashen uku, Amurka ce za ta karbi bakuncin wasanni 60 daga cikin 80 na gasar, yayin da kasashen Canada da Mexico za su karbi bakuncin wasanni 10-10. To sai dai tsohon shugaban na FIFA ya ce ai hukumar ta yi matsayar cewa muddin akwai kasa daya da ta shirya karbar bakuncin gasar, to ita za a baiwa a maimakon hadin gwiwa. Don haka idan har kasar Morocco na iya tsara gasar da karbar bakuncin kasashe 48, to ita ya kamata a baiwa. Idan muka leka sakamakon wasannin gasar Premier ta Ingila da aka buga a yau, Marcus Rashford ya zura kwallo har sau biyu da suka baiwa kungiyarsa ta Manchester United nasara akan Liverpool da ci 2-1. Wannan nasarar ta tabbatar da gyara zaman United din a matsayin ta biyu a teburin gasar, a daidai lokacin da ta kara tazarar maki tsakaninta da Liverpool din da ke binta a tebur zuwa 5. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakamakon farko na zaben shugaban kasar da gudanar a kasar Saliyo na nuni da cewa babu wani dan takara guda da ya samu kuri'u masu rinjaye da za su ba shi nasarar lashe zaben da aka yi ranar Laraba, a daidai lokacin da masu sa ido kan wannan zabe suke sukar 'yan sandan kasar saboda yadda suke musgunawa 'yan adawa gabani da kuma bayan zaben. Yayin da aka fitar da kashi 25 na sakamakon zabe daga gundumomi 15 na kasar, dan takarar jam'iyya mai mulki ta All People's Congress Samura Kamara yana da kashi 44 ciki da 0.6 cikin kashi 100 na kuri'un da aka hada. Yanzu dan takara a bangaren 'yan adawa na Sierra Leone People's Party Julius Maada Baye ke biye da kashi 42 cikin 100 na kuri'un da aka hada. Hukumar zaben kasar ce ta NEC ta fitar da waɗannan bayanai. Ana dai buƙatar dan takara ya samu sama da kashi 25, wato 55 cikin 100 na kuri'u, kafin a ce ya samu nasara a zagayen farko, wanda aka san hakan zai sa sai an je zagaye na biyu tsakanin 'yan takara.
To madalla, masu sauraron mu da wannan ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da shirin, da kuma Salamu Abu da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.